ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayan haka, ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon ƙaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Juma’a, yau 26 ga watan Rabi’ul Thani, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 5 ga watan 2 miladiya ta 2016, a wannan majalisi na mako-mako na tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda kuma muna cikin tafsirin suratul Baqara. Wannan kuma shine majalisinmu na 71 a tafsirin wannan sura, a inda za mu tashi daga kan aya ta 106, ma nansakh min ayatin aw nunsiha. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير.
الله تعالى يتي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. بازام شافه وتآية با هوكما ممنتد إتا زامزو دم في الخير دقليتا أو مثلها كوكتن كوشنتا. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير أشيبك سنيبا شوى الله تعالى من إيكوني أبي صدقا كومي آية تقباتا الله تعالى يايمان مغنر حسد دا أهل الكتاب دا مشركي سكي هو مسلمي تندق كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزوى سورا مسلمي بسق الخير دا الله تعالى يسوكر مسو سنة غنين شوى تيا يعني za a wato ware wata al'umma ba su banu Isra'ila ba a saukar musu da wani abu na wahayi, ko a saukar mu ɗaya daga cikin su da wani abu na wahayi. Saboda haka wannan hasada ta sa su suka ga ba za su yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, har ma idan aka ce da su su yi imani sai su ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Ce su abinda aka saukar musu ya ishe su. Saboda haka in alkhairi ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, to su alkhairin da suke tare da shi na abinda Allah ta'ala ya bawa Annabi Musa alaihi salam ya wadatar da su, ba sa buƙatar kuma wani ƙari daga wajen wani. Saboda haka sai su ce sun kafircewa abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi, saboda suna da abinda suke ganin shi ne mafi alkhairi. To a ayar da ta gabata ƙarshen ayar Allah ta'ala yana cewa Allahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim. Allah ta'ala yana kebanci wanda ya ga dama da rahamarsa. Mafi girman rahamar da Allah ta'ala zai yi wa bawa shine annabci. Kuma mafi girman wanda Allah ta'ala ya bashi wannan rahama din shine Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kuma mafi girman rahama da Allah ta'ala ya bawa dan Adam tun daga kafuwar duniya har zuwa tashin alkiyama ita ce aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine mafi girman rahama. Allah ta'ala ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba face dan ka zama rahama ga duniya. Saboda haka annabcin da Allah ta'ala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce. Kuma haka Allah ta'ala yake lamarin sa, yana kebance wanda ya ga dama ya bashi rahamar sa. Saboda haka ba batun ayi hasada bace, batu ne na zabin Allah ta'ala. الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله شيف كوا سن إن يا كمات يا أجا من زن شنسا. صورا كأبن جي شيني ما أبو شم فللا فللا دتكي دجرما. سمو دجرمان سا فللا سما تنا دجرما قولي دجسكي. to shine sai ubangiji ta'ala ya biyo da wannan ayar manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha bazamu shafi wata aya ba ko mantar da ita face mun zo da mafi alkhairi daga wannan mafi alkhairi daga abinda muka shafe ko muka mantar don a nuna wa yahudu da suke cewa suna rike da abinda addinin su yazo musu da shi na at-taura ko kuma nasara wanda suke ganin abinda addinin su yazo musu da shi annabi isa yazo musu da shi na injila ya ishe su to Allah ya nuna musu cewa ubangiji ta'ala yana share wata shari'ar ya kawo ta dan yana da ikon yayi haka kuma wacce zai kawo din ba za ta kasa wacce aka share in ma bata fita ba saboda haka ba zai taba kawo wani abin da yake kasa da wanda da can aka ba su ba Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa alaihi salam at-taura ya ba wa annabi Isa alaihi salam injila to wadannan alkhairi ne to Allah ta'ala zai kawo wani abu zai iya kawo wani abin da yake ba zai gaza wannan ba in ma bai fishi ba saboda haka wannan aikin Allah ne dan haka dan me za su rika ja da aikin Allah dan haka wannan aya tana tabbatar da abin da ake kira an-nasakh wato a shafi wata shari'a a aje wata a gurbinta a dauke wata shari'a a kawo wata a aje a gurbin wanda aka dauke kalmar an-nasakh a harshen larabci yana nufin al-izala wato gusarwa kamar a ce nasakhat ash-shams az-zil wato rana ta gusar da inuwa to hasken rana ya gusar da inuwa ko kuma an-naql wato a dauki wani abu daga mahallinsa zuwa wani guri ko da ko wannan abin da asali yana nan kamar yadda ake cewa na sakhtul kitab idan mutun ya kufi littafi rubutun asali yana nan ba a dauke shi gaba daya ba amma kuma an kufi wani abu kwatankwacin sa zuwa wani guri to duka naskhi yana zuwa da waɗannan ma'anoni a shari'ance yana zuwa da ma'anar a dauke kacokam a kawo wani aje a gurbin yana yiwa a dauke hukuncin a bar tilawar tana nan amma hukuncin an dauke shi an kawo wani an aje a gurin sa yana yiwa kuma a dauke tilawar a bar hukuncin yana yiwa kuma a dauke su duka a dauke tilawar da hukuncin a kawo wani abu daban yana yiwa ma a dauke hukuncin da nassin gaba ɗaya kuma tare da an kawo wato yana yiwa a dauke hukuncin ba tare da an kawo badal ba tare da an kawo wani abu makofin sa ba kamar yanda aka sani a anwa'un nasakh to an-nasakh abinda ake kira nasakh a shari'ance shine a dauke wani hukunci na shari'a wanda ya tabbata da nassi hukunci ne na shari'a ya tabbata da nassi na alqur'ani ko nassi na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan a kawo wani kwatankwacin sa shi ma ya zama da nassi wato wanda zai dauke wancan shi ma ya zama nassi ne shi ma na shari'a saboda haka shari'a abinan wahayi shi yake shafa wahayi ijma'i ba zai dauke hukunci ba saboda ijma'i shi baya ma kasancewa sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a zo a ce an yi ijma'i ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune dole abinda zai fada shine daidai ko da duniya za ta ijma'i akan wani abu in ya fadi nashi to nashin ne za a gabatar saboda ka bayan sa ne ake maganar ijma'i kaga to kaga ashe ijma'i ba zai yi naskhi ba ballantana kuma a gangaro zuwa ga kiyasi ba zai naskh ba don haka abinda ake magana naskhul qur'ani bil qur'an ko naskhul qur'ani bis sunna ko naskhul sunnati bil qur'an wannan shi ne abinda malamai suka tattauna akai amma babu naskhul qur'ani ko naskhul sunna bil ijma ko ballantana a samu naskhul qur'ani ko naskhul sunna bil qiyas to wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka yi hujja da ita akan cewa ana iya samun canji ana iya samun naskh a cikin shari'a wato a canza wani hukunci da wani hukunci lokacin da shari'a take sauka ba wai yanzu ba yanzu ba wani wanda zai iya cewa ya canza wani abu na hukuncin shari'a dole abin da ka gani shi zaka bi kana so ka bi baka so ma dai haka zai ci gaba da zama babu maganar a canza a lokacin da ake saukar da shari'ar to a lokacin ne za a iya canza wani abu da wani to wannan ayar tana daga cikin abin da yake tabbatar da haka Ubangiji ta'ala yana canza wa mutane hukunci zuwa ga wani abin da zai fi musu sauki ko wani abin da zai fi musu lada ba wai lalle bane canjin da za a samu ya zama yafi sauki amma kuma zai iya zama yafi lada kamar yadda za mu yi bayani kuma wannan bai saba wa hikima ba, wannan shine ma aiki na mai hikima. Aiki na mai hikima shine yana kula da yanayin mutum, yana kula da yanayin mutane, yana kula da yanayin lokacin su, yana kula da zuruf din da suke ciki. Saboda haka lokaci da guri da yanayi duk yana da tasiri wajen irin abin da za a kawo wa mutum na hukunci. In aka samu canjin yanayi, canjin guri, canjin mutane, hukunci yana iya canzawa. To wannan yana daga cikin hikima. Idan har mun yarda a junanmu a rayuwarmu ta yau da gobe, ana iya samun wannan canji. Za ka iya zuwa gun likita ya baka wasu magunguna kana sha, bayan kwanaki ka koma ya canza maka da wasu, ko ba a haka? Ya ce a sanda ka zo da farko wannan magani shine daidai da kai da aka baka, amma yanzu bayan ka sake dawowa to yanayin jikinka ya kuma canzawa. Saboda haka yanzu wannan maganin da kake da yake hannunka ba zai maka amfani ba, yanzu bala a canza maka wasu. Ba wanda ya taba cewa likita bai yi hikima ba in yi haka. Ana maganin shi ne kwararre. Ba wanda zai bar mutum ya yi ta yin abu guda ɗaya ba tare da cewa akwai wani canji da ya kamata a samu. To idan haka muke ganin hikima a tsakaninmu, yaya kuma za mu ci shi aikin Allah babu hikima a ciki? Kaga ba za ta yiwu ba. Saboda haka Ubangiji Ta'ala shi ya fi kowane mai hikima hikima. Ya fi duk wani mai hikima, duk wani ma mai hikima, Ubangiji ne Ta'ala ya dan san masa wani abu na hikimar. Amma asalin mai hikima shine Allah Ta'ala. Saboda haka Ubangiji Ta'ala zai yi wannan. Kuma ba wai canza ra'ayi yayi ba. Kai dan Adam kana iya canza ra'ayi. Saboda da farko baka fahimci al'amarin ya yake ba. Sai kayi wata fatawa ko kayi wani hukunci, daga baya sai ka gano cewa ashe hukuncin da kai ba haka ne, ba haka ya dace kai ba. Dan kana iya zuwa ka canza. Saboda me? Saboda iliminka takaitacce ne. Zurfin iliminka bai kai ka iya sanin abin da zai faru gobe ba. Kai nan da awa ɗaya baka san abin da zai iya faruwa ba. Saboda haka ba za ka iya cewa abin da za ka faɗa yanzu ba shine zai iya ɗorewa har abada. Ana iya samun a samu canji. To amma Allah ba haka sha'anin sa yake ba. Allah Ta'ala ya san abin da ya wakana, ya riga ya wuce, ya san wanda yake wakana, ya san wanda zai wakana. Ya san duk yadda yake, don baya wakana sai da izinin sa. Saboda haka ashe kaga shi yake da hikimar. Yake da hikimar ya kawo wani abu wanda yanzu yayi maka daidai a juma, kuma ya kawo maka wani wanda shi kuma shine zai maka daidai a wannan lokacin canjin da aka samu. Ubangiji Ta'ala waɗannan hukunce-hukunce da ya saka Al-Qur'ani ya sanya musu lokaci, daga baya aka ɗauke su aka kawo su. Wannan tsari ne wanda dama yana cikin ilimin Allah. Yana cikin ilimin Allah. Kai wataƙila baka sani ba. Ko shi wanda abin ya faru gare shi da farko bai sani ba. To misalin da zan kusanto mana da wannan, kamar mutum ne ya kira wani yaron sa ya bashi wani aiki. A ransa, a zuciyarsa, yana kaddara cewa yaron nan nasa idan ya yi aikin nan zuwa wata shida zai sake masa wani aiki. Zai canza masa wannan. Amma yaron bai sani ba. Saboda haka bayan wata shida ya kira shi ya ce to wannan aikin na canza maka da wani. Shi ba a cewa canjin ra'ayi ya samu shi mai gidan, saboda daman can wannan shi ne a cikin tsarinsa. Amma shi ga wanda aka canzawa, kaga shi ba zai sani ba, tun da ba gaya masa ya cewa zuwa wani lokaci zan canza maka ba. To haka Ubangiji Ta'ala yake sha'aninsa. Walillahi al-masalul a'la. To shi ne Allah Ta'ala a wannan ayar yake cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha. Ba za mu shafe wata aya ba. To sanda muka shafe wata aya ko kuma muka shafe wata aya ko muka mantar da ita, za mu zo da wanda yake mafi alkhairi da gare ta. A nan an nuna cewa abinda zai iya wato zai shafe aya ba lalle ya zama aya ba. Ba lalle ya zama aya ba. Abinda dai zai kasance zai zama wahayi ne daga Allah. Kaga Allah cewa imanan sakh min ayatin aw nunsiha yace na'ti bi khairin minha, bai ce na'ti bi ayatin khairin minha ba. Bai ƙara kalmar aya ba, balle ka ce ba za iya shafe hukuncin aya da hadisi ba. Hadisi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya zuwa canza hukuncin wani abu da yake aya, dan ita ma wahayi ce. To shi yasa anan ba a ce na'ti bi ayatin khairin minha ba, sai aka ce na'ti bi khairin minha. Kalmar na'ti za mu zo yana nuna cewa wanda zai kawo naskin shi ne Allah. Ashe kaga dole ya zama wahayi. Wani wato ila zai iya cewa to ta yaya za a yi
a ce sunna ta zama khairin min al-aya. Wani zai iya rigima musamman a wannan zamanin da shedan yake yi wa mutane barbarar tunani dandanan. Ce ya za a ce sunna tafi abin nan. To anan abin da ake nufi da khairiyya, anan khairiyya bi nisba lil mukallaf. Kai a gurinka, ba wai a gurin shi Allah ba, ba wai akan su ayat da sunnar ba, kai a wajenka shine mafi alkhairi a wajenka. Abu ne mai wahala kana kuka da shi sai aka canza maka da mafi sauki, bai zama mafi khairi da ko da sunna za a canza maka, da aya za a canza maka, kai dai an canza maka daga wahala ka koma sauki, ba shine khairun minha ba. Saboda kaga anan khairiyya ba wai tana nufin ayat sunna tafi ayar ba, a kai abin da aka ce kai a lokacin da aka canza maka zaka fi samun sauki, ko kuma a canza maka wani abu da wani abin da idan kai shi zaka fi samun lada, zaka fi samun lada. Kaga shi ma wannan khairun min hani. Saboda ka khairiyya anan bin nisba lil mukallaf ne, duba da shi wanda aka kallafa wa din ne, ba wai khairiyya tana komawa zuwa ga ayoyin ba. Saboda ka abinda ayat take nufi banan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi wahyin khairin minha. Saboda ka wahyi ake nufi za a zo da shi wanda yafi alkhairi, aw misliha ko wanda yake kwatan kwacinta. To wannan yana nuna maka naskhi kamar yadda yake zuwa alqur'ani, haka nan yake kasancewa a sunna, kasancewa dukkanin su da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne daga Allah ta'ala, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Annabi sallallahu alaihi wa sallama baya furci da san zuciya, abinda yake furtawa ba wani abu bane, face wahayi ne da aka yi masa. Allamahu sharirul quwa, ma'abocin karfi, matsanancin karfi, ma'abocin wato matsanancin karfi shine ya koya masa, shine Jibril alayhi salam. Haka nan Allah ta'ala yana cewa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da shi, yazo muku da shi ku karba, abinda kuma ya hana ku hanu. Da ayoyin da duk suke nuna wajibcin aiwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a, suke wajabta yi masa da'a kamar yadda za a yi wa Allah ta'ala da'a. Kuma akwai hadisi sarihi wanda yake karara, ya nuna, yake nuna cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce, hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito daga Al-Miqdad ibn Yakrib ibn Mahdi Karib, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitul qur'ana ko inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu, an bani littafi shine alqur'ani, an bani wani abu kwatan kwacin sa. Ala yushiku shab'an ala arikatihi yaqulu alaykum bilqur'ani fama wajadtum fihi halalan fa ahilluhu wama wajadtum fihi haraman fa harrimuhu ala la yahillu lakum alhimar alahli ila akhir alhadith. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani alqur'ani, an bani wani abu kwatan kwacin sa, kuma lokaci ya kusa ba da dadewa ba za a samu mutun ya ce koshi ya kwanta akan gadansa, yana cewa mutane ku rike alqur'ani shi kadai, abinda yake cikin sa na halal ku halatta, abinda yake cikin sa na haram ku haramta. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana dan ta zama ɗaya daga cikin mu'jizozin sa, cewa nan gaba za a samu waɗanda suke haramta aiki da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna cewa a rike alqur'ani shi kadai. Saboda ka babu wani wanda zai iya wadatuwa ga barin hukuncin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, matukar yana musulmi. Jibril alaihi salam shi yake zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna, kamar yadda yake zuwa masa da wahayi, kamar yadda Hassan ibn Atiyya wani tabi'i daga cikin tabi'an mutanen Sham yake cewa kana Jibrilu yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bis sunna kama yanzilu alaihi bil qur'an. Jibrilu yana sauka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi sunna kamar yadda yake sauka ya karantar da shi alqur'ani. Fa yuallimuhu iyyaha kama yuallimuhu alqur'an, haka yake koyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam sunna kamar yadda yake koyar da shi alqur'ani. Kamar yana nufin Allah ce allamahu shadidul quwa, dan da Allah ta yi mana dukkan alhawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Saboda haka Jibril alaihi salam shi yake karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake na sunna kamar yanda yake karantar da shi alqur'ani. Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha bisa ga wannan qira'ar daga nisyan ne,
daga nisyan ne akwai aunun siha da hamza aunun siha ko mu mantar da ita wato Allah ta'ala ya dauke wannan ayar daga cikin zukata kamar yadda Allah ta'ala ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai kuma ba za ka manta ba sai dai abinda Allah ya ga dama to hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta alqur'ani kuma an mantar da shi wannan abun domin a dauke shi daga cikin zuciyarsa a dauke shi daga cikin alqur'ani haka nan ya karantar da sahabbansa su ma duk suka ji sun mance akwai hadisi da Imam al-Tahawi a cikin sharh mushkil al-athar da al-Baihaqi a cikin littafin sa dalail an-nubuwa da Ibn al-Jawzi a cikin nawasikh al-Qur'an da al-Wahidi a cikin littafin al-Wasit surwatu hadisi da sanadi ingantacce ta hanyar Shu'aib ibn Abi Hamza daga Zuhri yace Abu Umama Sahal ibn Hunayf ya ba da labarin cewa wasu jama'a daga cikin mutanen Madina cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wani ɗaya daga cikin su ya tashi cikin dare zai yi qiyamul layli sai ya zo bismillah zai fara karanta wata sura wanda ya riga ya haddace ta ya dandake ta baya shakkar za ta zo kawai sai ya ji ya kasa yayyayyay daga bismillah baya ƙara gaba da aka wayi gari sai ya zo kofar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana so zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya can yana tsaye kafin fitowar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani sahabi shi ma ya zo can ma sai ga wani ya zo can ma sai ga wani ya zo suka tare a kofar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye junansu kai me kaka sai suka ji abu ɗaya ne ya kawo su wannan surar ne da shi wannan sahabin ya kasa karantawa ita ce kowa a daren ya kasa karantawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shigo da su aka yi musu izini sai suka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru sai ya tambaye su wace sura ce sai suka tambaye shi ya suka gaya masa surar hadisin ya ce fasakata sa'atan la yarji'u ilaihim shay'an annabi ya yi shiru na dan lokaci bai ce da su komai ba sannan can sai ya ce nusikhatil bariha daren jiya aka shafe ta fa nusikhat min sudurihim wa min kulli shay'in kanat fihi aka shafe ta daga zukatansu aka shafe ta daga duk inda ma suka rubuta ta wanda suke rubutu suka rubuta ta duk aka wayi bugari ba ganta ba to wannan shine nusiha din a mantar da ita gaba daya kaga waccan abinda Allah ya ce sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah to wannan shine abinda ya shiga cikin wannan istisna'i wannan togaciya sai abinda Allah ta'ala ya so shi yasa al-Hasan al-Basri a cikin wani athar sahihi wanda Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da shi a cikin tafsirin sa da kyakkyawar isnadi sahihi Hasan al-Basri yana cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha yace ana karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ani sannan a mantar da shi falam yakun shay'an wa min al-Qur'ani ma qad nusikha wa antum taqra'unahu saboda haka akwai wanda an riga an goge shi babu shi yanzu an mantar da shi akwai kuma wanda an goge hukuncinsa amma kuna karanta shi yanzu to haka wannan shine mafi abinda mafi kyan abinda aka faɗa dangane da aunun siha din aunun siha ba mantuwa wacce za a tuna wa mutum ba akwai mantuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a karatun sallah aka tuna masa kamar lokacin da yake sallah yana karatu Qur'ani sai ya tsallake wata aya sai ya kasance na baya shi ba su tuna masu ba sai bayan da a gama sai yake cewa a cikin ku babu Ubay ce yana dai cewa baka tuna mun ba yace ai na zata ko an shafe ta ne saboda ganganci ne ai saurin tarawa da Annabi sallallahu shi yake karantar da Al-Qur'anin saboda haka akwai war an canza saboda haka mutum ya ganganci irin wannan saboda haka Ubay sai bai yi ba to ba irin wannan mantawar ake nufi ba
wannan mantawar har yanzu akwai ta ba ita ce nunsiha din anan ba nunsiha shine gaba daya Allah ta'ala ya cire ta daga zukata ya zama da babu mai iya tunata lokacin da alqur'ani yake sauka ake kawo canje canjen hukunci hukunci hakan ta samu amma yanzu kan babu yanzu ko alqur'ani ba zai dauke shi daga cikin zukata gaba daya ba sai karshen alkiyama sai cikin alamomin tashin alkiyama da za a wayi gari gaba daya dukkan wani wanda ba ya rike wani abun alqur'ani ya ji babu abinda yake cikin masahif su kuma idan mutun ya buda ya ga babu komai sai takaddar wannan alama ce daga cikin alamomin sa'a al-kubra Allah kai mu lokacin saboda a lokacin ai abu ya lalace to wannan zai zo amma in ba haka ba to alqur'ani zai ci gaba da zama a cikin zukatan mutane bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyanannu kuma yana cikin zukatan wadanda Allah ya ba su ilimi to haka in ka manta wani zai tuna maka da zarar ana sallah ko ana karatu da zarar aka samu mantuwa to zaka ji wani ya tuna ba zai yi duk gaba daya a taru a manta ba sai wannan lokacin ya zo to wannan kuma alama ce ta cewa alkiyama ta zo shi yasa alqur'ani cikin ta'arifin sa ake cewa minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah yake kuma zuwa gare shi zai koma to wannan aya karara tana nuna cewa ana iya samun hukuncin nasakh ana iya samun a shafe wani hukunci a kawani banda ita akwai ayoyi alqur'ani wadanda suke nuna irin wannan kamar aya cikin suratul nahl wa idha badalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu innama anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil mu'minin lil muslimin Allah ta'ala yace kace wa idha badalna ayatan makana aya idan muka canza wata aya a maimakon wata aya a bigiran wata aya Allah ya dauke wani hukunci ya kawo ni wallahu a'lamu bima yunzil Allah shi ne yafi kowa sanin abin da yake saukarwa saboda shi yafi kowa sanin maslahar da za ta sa ya canza aya da aya qalu sai makiya su rika cewa inna ma anta muftar kai dai mai kirkira ne shi yasa yau ka kawo gobe ka canza bal aktharuhum la ya'lamun Allah ce da yawa daga cikin su ba su da ilimi ne shi yasa suke fadar haka qul ka ce nazzalahu ruhul quds min rabbika bil haqq ruhi mai tsarki shine jibril alayhi salam shi ya saukar da shi daga ubangijinka da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da wadanda suka yi imani wa hudan wa bushra lil muslimin kuma ya zama shiriya ya zama bushara ga musulmi mujahid yana cewa wa idha badalna ayatan makana aya ay rafa'naha fa anzalna ghayraha muka dauke wata aya muka saukar da wata a bigiranta shine ma'anar wa idha badalna ayatan makana aya to kaga wannan ayar a karara ita ma tana nuna cewa ana samun wato a samu naskhi a samu canza hukunci da wani haka nan akwai fadar Allah ta'ala da yake cewa yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu umul kitab ubangiji yana shafe abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama jigon asalin littafin ayyukan mutane ko duk abin da Allah zai halitta asalin littafin yana wajensa saboda haka wannan aya idan mun fassara ta da cewa anan ana nufin kowane abu da Allah ta'ala yake abin nan kamar yadda za a shafe zunubi da gafara kama hu zunubil maghfira wanda ya shafe yayi zunubi a shafe masa a gafarta masa ma wal hukmi bi ibdali ghairihi a canza hukunci a kawo wani a matsayinsa to wannan kaga yana nuna nasikh wal mansukh zai shiga cikin yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit kamar yadda an ruwaito akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas duk da cewa ruwayar tana da rauni amma abinda take nuna nasikh wal mansukh zai shiga cikin yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit haka nan akwai asar zuwa ga Ikrima almajirin Abdullahi dan Abbas da yake cewa yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit yace yansakhu al-aya bil aya faturfa wa indahu umul kitab ay aslul kitab wato Allah ta'ala yana shafe aya da aya a dauke ta yace tushen asalin littafin a gurin Allah yake haka nan Qatada shi ma ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit yace daidai take da manan sakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha
daga cikin ayoyin da suke nuna canji na hukunci akwai fadar Allah ta'ala a cikin suratul Yunus wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati biqur'anin ghairi hadha aw badil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi 'adhaba yawmin 'azim. Allah ta'ala yake cewa idan an karanta musu wani abu na ayoyin Allah wanda suke bayyanannu qala alladhina la yarjuna liqa'ana sai wadanda ba su da kikkiawan fatan haduwa da mu sune kafirai sai su rika cewa ita bi qur'anin ghairi hadha kazo da wani alqur'anin ba wannan ba mu wannan alqur'anin ba za mu taba sasantawa da kai akan sa ba saboda yana sukan abinda muke bautawa yana sukan al'adunmu yana sukan dabi'unmu da zamantakewanmu amma da zaka kawo wani alqur'anin da babu wannan soke soken a ciki to sai mu karba ita bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu ko ka canza shi inda duk kasan ba ba so ka cire qul to kace ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi baywa akaran kaina taradin kaina ne in canza shi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake bi ba sai abin da aka yi min wahayi ni akhafu ina saitu rabbi 'adhaba yawmin 'azim ina jin tsoran idan har na saba ubangiji na azabar wani ne mai girma to kaga anan Allah da yace ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi baya yiwa aradin kaina in canza ashe Allah ta'ala in ya ga dama shi zai iya canzawa annabi shi da kansa ne ba zai iya cewa ya canza ba to duk waɗannan gurare suna nuna cewa akwai naskhi a cikin alqur'ani akwai ayar da an share hukuncin ta an kawo wani hukuncin a matsayin ta akwai ayar gaba ɗaya ma tilawar ta an dauke ta akwai wacce tilawar tana nan amma hukuncin an dauke shi wannan shine maganar mafi wato ummatul ulama'i al-islam kusan ibn al-jawzi ma a cikin littafin nawasikhul qur'an na ibn al-jawzi yana daga cikin mafi kyan littafin da aka rubuta akan an-nasikhul mansukh saboda akwai wadanda sun yi rubutu amma sun fadada cikin sha'anin nasikhul mansukh nan da nan da an ka aya sai su ce an shafe ta to amma littafin ibn al-jawzi nawasikhul qur'an yana daga cikin littafai wadanda suke masu kyau kwarai da gaske a wannan fannin to shi a cikin wannan littafin yana hikaito ijma'in malamai yace sai dai wanda ya zama bara gurbi wanda bai kamata ma a waiwaye shi ba saboda haka malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa akwai an-nasikh al-mansukh a cikin alqur'ani akwai wanda ake jinginawa cikin malamai akwai wanda ake jinginawa bai yadda akwai an-nasikh al-mansukh ba shine Abu Muslim al-Asbahani wani malami da shi malaman Mu'tazila karni na hudu lokacin bid'o'i suka fara tsananta suka fara karfi to a lokacin aka shigo da tawili iri-iri a cikin nassukan alqur'ani to har aka samu shi Abu Muslim al-Asbahani wanda yana daga cikin malaman Mu'tazila ya fito yayin inkarin cewa akwai nasikh wal mansukh alqur'ani cewa babu nasikh babu mansukh shi kuma tawilin sa cewa in aka ce akwai nasikh akwai mansukh kamar wato Allah ta'ala da farko ya saukar da hukunci kuma daga baya ce a canza in canza dan yana ga kamar wancan da farko bai yi ba wanda mun yi bayani da farko cewa wannan ba haka bane wannan aiki ne na mai hikima kowane abu ya aje shi a lokacin sa a mahallin sa a gurin sa ga waɗanda ya dace wani lokaci kuma a samu canji saboda canjin yanayi da aka samu wannan aiki ne na mai hikima to shi a gurin sa yana ga yalzamu minhul bada akwai aqidar yahudu ta al bada cewa Allah ta'ala yana iya gane wani abin da da can bai gane shi ba da can da farko bai fahimci abin hakiki daga baya yabdu lahu fa bada lahu ya gano cewa to ashe ma kaza ya kamata in yi to yahudu suna daga cikin wanda suka yi inkarin nask duk da cewa akwai nask a cikin littattafan su domin shari'ar annabi Musa da tazo ta shafe wasu abubuwa da suke cikin shari'o'in annabawan da suke gabanin sa babu wani annabi da yazo sai da ya shafe wani abin da wani annabi da ya gabace shi yazo da shi likullin ja'alna minkum shari'atan wa minhaja haka Allah ya ce saboda kowane annabi yana zuwa da shari'ar sa yana zuwa da tsarin sa annabi Musa alaihi salam da yazo ya caccanza wasu abubuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salam dan uwa da aure yar uwarsa ko ba haka ba ba haka ba ta ya dan adam ya yadu
tunda ba da kowa daga Adam sai Hawwa ƴaƴan su suka rika auratayya daga baya aka canza a yadda littafin abinan Old Testament har yanzu yake nunawa a Taurat har yanzu take nunawa cewa Annabi Ibrahim alayhi salam matarsa Sara ƴar uwarsa ce li'abin sa ce ukhtun ce li'illa shi yasa wata ruwaya ce ƴar uwata ce to kaga ashe daga baya lokacin shari'ar Annabi Ibrahim alayhi salam sai aka canza daga auren ƴar uwa shakikiya aka dawo aka ce to an haramta auren ƴar uwa shakikiya amma ana iya auren ƴar uwa li abbiya amma yanzu abin da yake cikin Bible auren ƴar uwa azina ne dukkan waɗannan maharim ƴar uwa abin nan ƴar uwa da khala da inna da waye duk haram ne abin nan su auren su zina ne wanda kaga a dacin su da kansu sun yarda cewa akwai wannan a cikin shari'a Annabi Ibrahim alayhi salam ashe su ma shari'a su tazo ta canza wani abu to dan menene za su inkarin samuwar naski kuma a cikin musulunci sai musulunci ba zai zo ya Annabi Isa alayhi salam da yazo ya canza wasu abubuwa da Annabi Musa alayhi salam yake kai a lokacin Annabi Musa alayhi salam ya halatta mutun ya saki matarsa idan ya gaba ta yi masa bayana iya sakinta wannan shari'a ce musawiya amma a lokacin Annabi Isa alayhi salam da yazo ya hana wannan sai idan an ya kama ta da zina sai da laifin zina amma in ba wannan ba to ba zai sake ta ba har suka ce to ai ga abin da suka samu annabawan banu Isra'ila yace saboda a wancan lokacin ba su da hakuri yanzu ku kuma nazo muku da abin da zai koya muku hakuri za ku iya jurewa mata saboda a cikin abin da aka halatta wannan alqur'ani ya gaya mana cewa an haramta wa yahuda abubuwa wanda da can a halal ne fa bi zulmi min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira kaga da can halal ne amma saboda zalunci su aka haramta musu kaga an canza shari'a da shari'a وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وبقيت على يا تنزع مسو سبو دزال تنسو أك تنزع مسو أبن ديك حلال يقوم حرام النبي إيسى عليه السلام جيزو سيداو مسو دو أنن حلال دداء أك حرام تامس ولو أحل لكم بعض الذي حرم عليكم yace nazo da in canza muku in halatta muku wani sashin abin da aka haramta muku to irin wannan akwai shi a cikin annabawan da suka gabata dan menene yanzu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'ar sa ta canza taku sai kuma ku ce ku ba ku yadda ba ya za a kawo canji kamar yanda kuka zamu zo nan gaba ayoyin nan duk gaba ɗaya za su zama shimfiɗa ne ga maganar canza alƙibla game da maganar sai qul sufaa'u minan nasi ba wallahu an qiblatuhum allati kanu alaiha to tun daga yanzu a yi shimfiɗa kafin a zo gurin Allah ta'ala yake shimfiɗa da waɗannan ayoyi cewa za a iya samun canji amma waɗanda suke ahlul kitabi ba abin da zai gamsar da su saboda ba wai dan ba su sani bane suke yi wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak saboda haka dan babu abin da zai gamsar da su sai dai ka bar addinin ka bi nasu shine kawai zai gamsar da su amma ba wai dan cewa abin da yake a cikin musulunci ya zo da wani abu garibi wani sabon abu wanda babu shi a cikin shari'ar da ta gabata shi yasa al-Sheikh al-Allama rahmatullah al-Hindi a cikin littafin sa Izharul Haqq yayi babi musamman yaji shine babi na uku akan tabbatar da naskhi a cikin littafin da suka gabata a cikin littafin Injila da At-Taura wannan littafin Izharul Haqq na wani malami ne ba indiya wanda ya zama Makka ya koyar anan cikin Makka cikin ina jin al-Madrasatul Khairiyya babban malami ne tun wancan karnin ya rasu tun 1890 wani abu littafin sa Izharul Haqq littafi ne babba zai kai wajen shafi akalla zai kai shafi
2500 ko wani abu wannan littafin da za a same shi a fassara shi zuwa turanci zai amfanar kwarai da gaske saboda ya nutsa sosai cikin littafin Bible wajen fito da abubuwan da suke nuna cewa an harrafa littafin an jirkita shi an lalata shi irin tufka da warwara da take ciki sannan kuma da abinda yayi saura wanda hannunsu bai iya kaiwa gare shi ba na bisharar bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dalilan da suke tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne babba kuma mai kima kwarai da gaske to a ciki yayi babi guda don ya tabbatar da wannan don ya zama raddi gare su to wannan aqidar ta cewa babu naskhi alqur'ani wanda Abu Muslim al-Asbahani ya fara furtata ta shiga har cikin Rafida aqidar Rawafid ila Shi'a mai limamai 12 kamar yanda abin nan ya hikaito a cikin littafin sa Ibn Hazm al-Fisal fi al-Milal wal-Nihal da Shahrastani shi ma a cikin littafin sa al-Milal wal-Nihal da 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 Abdul Qahir al-Baghdadi cikin al-Farq bayna al-Firaq da Abu al-Hasan al-Ash'ari cikin littafin sa maqalatul islamiyyin suna kore cewa babu nasakh to ba kun tore babu nasakh kuma sun tabbatar da albada ka duba ka ga lalacewar kwakwalwa albada shine Allah bai sani ba daga baya gane ka ce harkar sahabbai cewa da farko Allah ya zaci cewa a sahabban nan za su zauna akan halin su na kirki ya kai taifin su akai taifin su ashe za su canza to wannan bubunar aqida ce wanda kudurce ta duk wanda ya kudurce ta ya kafirta ya bar musulunci domin jinginawa Allah ta'ala zahirci ne cewa akwai abinda Allah bai san shi ba sai daga baya ya san shi wanda kuma wannan jinginawa ubangiji ta'ala jahirci ne la yadillu rabbi wa la yansa to sannan a cikin wadanda suka zo daga baya cikin malamai na baya irin su Muhammad Abdu yana daga cikin wanda suka yi inkarin nasakh cewa babu wani nasakh da mansukh al-Qur'ani to wannan shi yasa kuka mun tsaya akan wannan ayar muka yi wannan bayani saboda karatu koda nan gaba wani zai zo ya kawo maka wani rudu to kana da abin da zaka gaya masa zamu yi bayanin wani abu na shibuhohin wadanda suke kore cewa babu nasakh a cikin al-Qur'ani nasakh a cikin al-Qur'ani yana tafiya daidai da wato maqasid na shari'a manufofi na shari'a daga cikin irin manufofin da an-nasakh yake zuwa saboda su akwai at-tadarruj fi at-tashri' at-tadarruj fi al-wahy lokaci al-Qur'ani ya sauka da wani hukunci mai wahala wanda zai yi wahala ga mukallafin don a jarraba su a ga za su yi biyayya daga baya aka gane gaskiyar imaninsu sai kuma Allah ta'ala ya saukar da abinda zai dauke wancan hukunci a kawo wani kamar yadda Allah ta'ala ya ce lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah kayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya ce abinda yake sammai da kasa duk na Allah ne kuma idan kuka boye abin da yake cikin zukatanku ko kuka bayyana sai Allah ya muku hisabi akan sa to gaskiya akwai ban tsoro abin da yake ranka ma baka fito ka fadi shi ba sai amma hisabi akan sa akwai tsoratarwa wannan ta sa sahabbai suka hadu suka ji abin yayi nauyi suka je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka gaya masa cewa gashi shine sai Allah ta'ala ya saukar da abin da yake gaskata abin da yake cikin zuciyarsu amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na kaga dan a jarraba daman wannan ne za su ji su bi ko ku a za su yi tawaye su ce kai musuluncin nan ba zai yiwu ba tun muna zaton abin nan zai yiwu muka shige shi to amma mun fara jin dokokin sun fara tsauri mun jage jiki a'a sai suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir to sannan sai Allah ya saukar da ayoyin takhfifi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha zuwa karshen aya wani lokaci a kawo tadarruji a fara da abu mai sauki
da farko kamar sallah a shari'a farkon shari'anta sallah an shari'anta ta ne raka'a biyu a gida kake ko a tafe kake raka'a biyu zaka yi daga baya sai aka ƙara raka'o'i biyu a sallar gida zaman gida sallar tafiya kuma aka batta yadda take kaga wannan tadarruj ne a fara mu mutane da abin sauki kamar tadarruj wajen hukuncin giya kaga ba haramta ta lokaci guda ba haka aka fara fadar illata aka zo aka haramta ta lokacin da za a yi sallah har kuma aka zo aka haramta ta gaba daya haka nan wajen azumi tadarruj aka yi wajen azumi azumi da farko ɗan kwanaki ne kidaddagu abin da ashura ce ma azumin in ashura ta zo kai wannan azumin kwaya ɗaya tal kwallin kwal shikenan ka gama azumi sai wata shekara kuma to shikenan daga baya sai Allah ta'ala ya saukar da ayar da take farlanta azumi na watan Ramadan amma shi ma sai aka bada zabi ba karan farko aka ce kowa sai ya azumin watan Ramadan ba sai aka ba da zabin ko kai azumin ko ka ba da fidiya maimakon kai azumin kullun ka ce yadda mutum guda daya ya ce koshi ainin shikenan ka biya wannan azumin ranar daga baya kuma sai aka saukar da ayar da tace shahru ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu shikenan sai aka yanke hukuncin duk wanda ya halarci lokacin azumi lokacin ramadan yana da lafiya kuma yana mazaunin gida ba mai uzuri ba to ya azumce shi to kaga wannan tadarruj ne shi ma aka fara tahowa da wannan sai aka shafe aka zo da wannan sai aka shafe sai aka hadisi da yawa sun zo sun tabbatar da wannan kamar yanda nask yakan zo domin bayyana wata ni'imar da Allah ta'ala yayi ma wannan al'umma saboda haka sai a shafe wani hukunci duk da za a bar ayat ana karanta ta saboda duk sanda ka karanta ayar ka san cewa akwai wata ni'ima ta sauki da Allah ta'ala ya ba wannan al'ummar wanda da ba a ciki take ba kamar in ka dauki iddatul mutawaffa anha zawjuha matar da mijinta ya rasu a dacin farko a jahiliya za ta yi zaman shekara ne a kebance ta a cikin wani daki ba mai kula ta ba mai shiga inda take haka za a bar ta kamar dabba sai dai a rika mika mata abinci har sai ta shekara guda sannan ta fita daga takaba musulunci da yazo sai aka fara tabbatar da iddar ta shekara guda duk da an cire waɗancan abubuwa na jahiliya amma dai za ta yi shekara guda wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan aya sai ta nuna cewa a zauna shekara guda ayar da take gabanin ta alqur'ani fa amma ba a sauka ba wallazina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra sai ta shafe wannan ayar sai aka ce an dawo da shi wata hudu kwana goma amma ita waccan ayat aka batta dan a ci gaba da karantawa duk sanda ka karanta ka zo ka ga wannan sai ka ga da ya aiki sai ka ji lalle Allah ya mana ni'ima ayoyin cikin suratul anfal ya ayuha nabiyyu harridul mu'mina ala alqital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu bi'atayn wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun kaga anan an ce mutum guda ya tari goma a gurin yaki haka aka fara ga wasu sahabbai in kaga mutum goma ya nufo ka da makamai sun nufo ka da makamai to tsaya ka gudu bai halatta ka gudu ba ka tunkari goma nan ku fafata to wannan shine hukuncin farko to lalle wannan zai zama da wahala mutum ya gama mutuwa ga dangadan kuma a ce tsaya to sai Allah ya ce al'ana khaffafa Allahu ankum fa in yakum minkum 100 sabiratun yaghlibu 100 wa in yakum minkum 1000 yaghlibu 2000 bi idhnillahi wallahu ma'as sabirin amma aka bar ayoyin duka biyu ga suna ana ta karantawa dan ku gane ni'imar da Allah ta'ala ya muku to duk wannan kaga hikima ce da za ta sa abin nan don haka wani lokacin akan canza wani abu da wani abu wanda a zahiri kai a gurin ka babu wani canji ma da aka samu amma dan a jarraba ka kamar canza alqibla daga kallon baitul maqdis koma ka'aba kai a matsayin ka na bawa mai bautar Allah
in ku da aka ce ka kalla ka bauta wa Allah ko arewa ko gabas ko yamma duk kai ba wani bambanci duk dai kallon wata jiha ce ko nan jihar ko nan jihar ko nan jihar da aka dauke ka daga alqiblar baitul maqdis a mai da kai zuwa ga ka'aba ba wani canji ka samu a jikin ka ba ko wani canji ka samu sai ka ji kai dan saka yau babu yanda kake din da aka kake in a gajiye kake haka zaka ji ka gajiye amma dan a jarraba لنعلم من يتبع بينني من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الله يسمى واي زي بيايا واي كما هو ان ذات فتنيش يرد تيتو ابين يا زما واسا يو اتشي مكلنا غوبا كما ادا اتشي مكلنا تو وان لوكاشي اكن يي تشانجي زوا غا وان ابين دا كوتان كوتين وانشان ني شيني او مثلها دين دا الله يفدا انا او مثلها irin wancan ne amma dan kawai a jarraba ka ga zaka yi biyayya ko ko a zaka fara wato kawo abin nan wani lokaci kuma dan a dadadawa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda canza alqibla zuwa ga wanda dan a dadadawa annabi ne sallallahu alaihi wasallam kadara taqalluba wajhika fis sama falad walli annaka qiblatan tardaha dan a dadadawa annabi sallallahu alaihi wasallam akai canjin haka yake so to shikenan kalli ka'aba saboda ita ce alqiblar annabi ibrahim alaihi salam Quraishawa ko ce mushrikai suna tana tsagin shi cewa yaya yace ya zo mana da millatu Ibrahim Hanifa kuma sannan yana kallon wata alƙibla ba ta annabi Ibrahim wanda yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma su kuma Yahudawa ta bangaren su ce ya zo yana sukan addinin mu kuma gashi yana kallon alƙibla mu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so a mai da shi zuwa ga abin nan sai Allah ya mai da shi zuwa ga kallon abin nan dan a dadada masa falal walli annaka qiblatan tardaha to kaga naskin anan an samar da shi ne saboda me saboda kai a dadadawa annabi sallallahu alaihi wa sallam to kaga da ire-iren wannan duka wannan dan a tabbatar da zukatan wadanda suka yi imani kuma ya zama shari'a da abin nan kamar yanda Allah ta'ala ya fada ce kul nazalahu ruhul quds min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu dan ya zama ya tabbatar da wadanda suka yi imani akan imanin su Allah ta'ala ya ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba Allah mai iko ne a bisa dukkan komai saboda ka ikon sa ba ya da iyaka daga cikin ikon sa yana iya canza wani hukunci zuwa wani hukunci in ka ce a'a in Allah ya saukar da hukunci haka zai yi tabarin sa ko ya su canzawa bai isa ya canza ba ka rigewa Allah ikon sa Allah ko ikon sa ba ya da iyaka saboda ka cikin ikon sa zai iya canza ka daga wani hukunci zuwa wani hukunci haka ya ga dama kamar yadda ka san shugaban ka zai iya canza ka daga wani office zuwa wani office zai iya sama da kai in ya ga dama kuma yayo kasa da kai ikon sa ne ba ka ce dan me zai yi ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya bi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh